Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita 102.5, sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niya da kuma dalol. Sai tashar Alpha Radio kuma su yi a kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Babaya kuma kiri muka sake dawowa a shirin mana hantsi. Cikin shirin za ku ji cewa zaman lafiya ya fara samuwa a wasu yankunan jihar Filato da suka shafa ma da rikici a baya, sai kuma maimaicin shirin ciki da gaskiya da zan kawo muku. Daga nan kuma sai sharhin jaridan kasar Kamaru da kuma wasu ra'ayoyi da kuma sauraro kuke kira kuna ajiye mana bisa na'ura. Amma duk waɗannan sai mun fara jin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labarai mai karatu Babaya ko makiri. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa cewa ba zai juya wa Saudi Arabia baya a duk da cewar ita ce ke da alhakin kisa ɗan jaridarta mai zama a nan Amurka, kuma juya mata baya tamkar wani babban kuskure ne. Kafin zuwa hutun ranar cikakke a nan Amurka, Trump ya faɗa wa manema labarai a fadar White House cewa batun tsaron ƙasa da tattalin arziki ya fi duk wani batun ‘yancin bil’adama muhimmanci. Da aka yi masa tambaya a kan rahoton hukumar tattara bayanan sirri ta CIA wanda ke cewa akwai yiwuwar yalima Muhammad bin Salman yana ya sanda batun na kisar, ko kuma shine ya bada umarni a aikata kisar Jamal Khashoggi a ofishin jakadancin Saudiya Istanbul. Trump ya ce tana yiwuwa haka ne, kuma tana yiwuwa ba haka bane. Akan batun sakamakon rahoton CIA kuwa, Trump ya ce ba su da wani tabbaci akan wannan batun. Bayan lokaci mai tsawo da aka yi kisar, yalima mai jiran gadon ya yi watsi da batun cewa ƙasar sa ba ta baiwa hukumomin Turkiya haɗin kai wurin shawo kan kisar Khashoggi. Ya ce yanzu za mu nuna wa duniya cewa gwamnatocin ƙasashen biyu na aiki tare domin hukunta masu laifi da waɗanda suka shirya wannan kisar. Ya ce kuma a ƙarshe za a tabbatar da adalci. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce Amurka ta yi na'am da ɗan ƙasar Koriya ta Kudu Kim Jong-un, wanda zai jagoranci rundunar 'yan sandan ƙasa da ƙasa ta Interpol. Muna kira ga ƙasashen duniya da ƙungiyoyi masu alaƙa da rundunar 'yan sandan Interpol da ma waɗanda suke mutunta dokokin ƙasa da ƙasa su zaɓi shugaba mai wanda ya cancanta kuma mai mutunci da zai riƙe wannan hukumar da take tabbatar da bin doka da oda a duniya, inji Mike Pompeo yana faɗa a jiya Talata. Kim dai shi ne shugaban hukumar mai riko, kuma mambobin Interpol za su yi zaɓe na sabon shugaba a ƙarshen taron shekara da suke yi a yau Laraba a Dubai. Rahotanni sun ce mataimakin shugaban rundunar 'yan sandan ƙasa da ƙasan kuma ɗan ƙasar Rasha da ake kira Alexander Prokopchuk shi ne kan gaba wurin neman wannan shugabancin rundunar Interpol. Wasu masu sukan lamirin Rasha sun ce wato baiwa Alexander wannan mukamin tamkar wani kokari ne da ake so a yi a sa siyasa a cikin wannan aikin. Jama'an Afghanistan sun ce an kashe akalla mutane 50 tare da jikata wasu 83 a wani harin kunar bakin wake wanda aka kai a wurin wani taron malaman addini a babban birnin kasar Kabul. Mai magana da yawun ma'aikatan harkokin cikin gida na Najib Danish ya faɗa cewa maharin ya tada rigar bam ɗin da ke jikinsa ne, inda jama'a suka taru ana maulidin manzon Allah a wani zaurin taro da ake bikin aure. Wani jami'in ma'aikatan kiwon lafiya Wahidullah Majro ya faɗa wa muryar Amurka cewa an kawo akalla mutane 24 a asibiti a cikin mawuyacin hali. Shugaban Afghanistan Ashraf Ghani ya yi Allah wadai da wannan mummunan harin, ya ayyana yau Laraba ranar makokin ƙasar, yana mai cewa za a sauke tutocin ƙasar a ko'ina a faɗin Afghanistan da ma ofisoshin jakadancin ƙasar a ƙasashen waje. Ita ma ƙungiyar Taliban ta yi Allah wadai da wannan harin na kunar bakin wake da aka kai wa taron addini, kuma kungiyar ta ce ba ta da hannu a cikin wannan halin da aka kai. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikatar sojin Amurka ta ce ta kai farmaki ta sama guda biyu a yankin tsakiyar Somalia a ranar Litinin, kuma ta kashe mayakan Al-Shabab 37. Wata sanarwa da rundunar haɗin gwiwar Amurka a Afirka ta fitar a jiya Talata na cewa farmakin farko ya kashe 'yan ta'addan 27. Rundunar haɗin gwiwar ta kwatanta wannan harin a matsayin wanda aka shirya kana aka aiwatar da ita. Rundunar ta ce farmaki na biyu ya kashe wasu mayakan Al-Shabab guda 10. Sanarwar ta ce harin da bai kashe ko kuma jikata wani farin hula ba. Wasu mutane na yankin sun shaidawa sashen Somaliyanci na muryar Amurka cewa an kai waɗannan hare-haren ne a Dabad Shale mai nisan kilomita 60 daga garin Harandei da ke arewacin yankin Mogdog. Mutanen garin dai sun ce harin da ya auna motocin Al-Shabab ne da kuma mayakan sakan.
Labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, kamar yadda aka ji a farkon shirin, zaman lafiya ya fara samuwa a wasu sassan jihar Plateau da suka yi fama da tashin hankali, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilin muryar Amurka Zainab Babaji ta haɗo mana.
A yanzu haka an fara samun daidaituwa, hankula kuma sun fara kwanciya musamman a yankunan da a baya aka samu tashin hankali a wasu sassan jihar Plateau. A ziyarar da na kai wasu ƙauyukan ƙaramar hukumar Riyam, na lura cewa rashin hanyoyi, matsalar ruwan sha da sauran ababen more rayuwa na daga manyan abubuwan da mutane ke bukata. Na fara da tambayar basaraken gargajiya na yankin Bacit Gang Daliop don jin koya yanayin tsaro yake a yankin sa.
Amma a yanzu da saukin wa'anan damoyin da yawa kuma suna zama a wurin makwabcin da gidansu su ba su tabo ba.
Idan za a iya ce wato abubuwa sun yi sauki yanda mutane za su iya komawa gidajensu?
An saurare da yawa an samu saukin tashi hankali. Akwai an saurare da ana cin gaba da hiran zaman lafiya. Dole kafin ka koma sai ka ga physical security kuma ka tabbatar ka fara gininka wani ba zai zo da dare ya rushe ba.
John Lange from Bacit. Muna so security ne kai first domin mu samu mu yi aiki.
Wato security kana nufin jami'an tsaro a nan ƙauyukan ku?
Mutane su yi tafiya su free kuma su je su yi aiki a gona babu tashi hankali.
Na kuma garzaya ƙauyen Mahanga don jin halin da al'ummar yankin ke ciki.
Ni ne Cirawma Nuhu Adamu daga nan Mahanga. Tun da dama ana kiwo ba matsala, ana noma ba matsala, yanzu inda za a kira mu a kira biron a hada mu mu zauna sai mu dinga tattaunawa a sakani sai a samu fahimtar juna. Kuma a yi misali an mana barna kamar an kashe mana shanu, gwamnati sai ya mana dan tallafi, kaga hankali zai kwanta.
Sunana Modi Saidu Ibrahim. Gaskiya nan yanzu an fara samun sauki, don gaskiya dabbobin mu yanzu mikewa suna shiga gefen biro suna kiwo ba ana samun sauki sosai a wannan gefen yanzu.
Madaki Shaibu daga Lauya. Damuwan mu makaranta, muna da yara wajen 300 da wani abu, ba ticoci, a kama mu ruwa, typhoid malaria yana kama mu yara yana kashe su.
A ƙauyen Kigam da ke kan iyakar jihar Plateau da Kaduna, inda a baya aka samu tashin hankali da ya kai ga rasa rayuka da ƙone gidaje, to sai dai a yanzu haka mutanen yankin sun koma gidajensu, kamar yadda basaraken gargajiyar yankin na Kigam ya shaida min.
A sunana Chief Tana Agba, yani ne sarki na Kigam. Rayuwarmu yanzu nan ya canza ba kama yadda mun shiga mun samu kanmu a dadin ba. Yanzu nan wasu gidajen suna nan, wasu sun gudu suna manema wasu, so sun bar gidajen su sai da wannan dry season din nan ne za su ci gaba da gine-ginen nasu. A gaskiya abin da ya faru da mu din nan, gwamnati ba ta yi mana komai ba. Both the local government, Kauru local government da kuma Kaduna state government ba su yi mana komai ba. Kuma kun zo kun ga yadda hanyoyinmu, ba mu da hanyoyi, ba mu da asibiti na nan, makarantar mu din nan ma ga yadda yake. Tunda wannan abin ya faru ma ba ko malami da yana zuwa nan makaranta.
A rugar mararraban dare da ke karamar hukumar Basama, mutanen garin sun bayyana halin da suke ciki.
Ni ne Ardo da Waziri anan Dusan Kura. Ba abin da bamu gani anan ba sai dai Allah da ikon sa. Allah kuma ya tsayar da wannan abun ya daina, an daina gaba daya. Kuma a gaskiyar magana ina gani yanzu sulhu ya zo sakarin mu da mutanen nan, muna fata zamu zauna lafiya tare da su.
Jami'ar kungiyar Red Cross mai kula da nahiyar Afirka Patricia Danzi a ziyarar da ta zo nan jihar Plateau ta ce mafi yawan wuraren da ta zaga ta gano cewa al'ummomin na da fargaba saboda karancin tsaro.
But we heard that many times, we want security.
Ta ce kamata ya yi a samu tsaro mai inganci da zai taimaka wa mutane su yi walwala a inda suke. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
To a gaida Zainab Babaji, kafin mu kai ga shirma na gaba a shakata da wannan wakar mai taken ban kwana da masoyi. Har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC, wanda yanzu agogonmu ke cewa karfe 3:12 na dare. Ga shirinmu na gaba. Jama'a assalamu alaikum. Biyo bayan zanta da muke da tsohon ma'aikacin gwamnati ɗan jihar Zamfara, Malam Bala Muhammad, wanda ya mana bayani kan taɓarɓarewar tsaro a jihar da kullum mutane ke zama cikin zulumin faɗa tarkon miyagun iri. Mun yi ƙoƙarin zanta da gwamnan jihar Abdulaziz Yari don ya bayyana mana matakan da gwamnatin ta ɗauka wajen shawo kan matsalar a matsayinsa na babban jami'in tsaro na jihar. Zuwa yanzu dai ba mu samu gwamnan ba, don haka za mu kawo muku wasu amsoshi da ya bayar kan yadda ƙalubalen yake, matakan da ya dace yake ɗauka, da zargin da ake yi masa na yana da hannu a ta'azzarar fitinar. Gabanin nan masu raro in kuntuna a baya a shirye-shiryen muryar Amurka, mun kawo muku matsaya ɗaya daga 'yan siyasar jihar, Sanata Sa'id Dan Sadau, da ya yi kira ga tsige gwamna Yari, inda har ya rubuta wa shugaba Buhari takardar buƙatar ayyana dokar ta ɓaci a jihar.
In ƙasa ta zama haka, tsarin yake yace ana iya sa dokar ta ɓaci a dakatar da gwamna, to shi yasa na rubuta mu shugaban ƙasa takarda. Duk da ina da tabbacin cewa shugaban ƙasa ya sani, waka bakin mai ita ta fi daɗi, ya ji daga bakinmu na irin halin da muke ciki, ya sa dokar ta ɓaci a jihar Zamfara, ya kai ma majalisar ƙasa ta tabbatar da wannan, yayin da duk wanda aka sa tantoma wannan bala'i da mutanen Zamfara suke ciki, Allah ya gauda mana ƙarshen shi. Shikenan sai a maida gwamna in shugaban ƙasa ya gamsu, domin abin nan yake kenan.
Sanata Sa'id Dan Sadau, za a yi mamaki a matsayinka na babban dattijo ba ma a jihar Zamfara ba, kawai har ma a yankin ma arewacin Najeriya zance. Shin me yasa ba ka yi amfani da damar ka wajen zama da gwamnan nan ka ja hankalinsa ba, yanzu ka zo kana magana da gwamnatin tarayya?
Wannan ban san iyaka wanda ne ba, na yi zama da shi kashi-kashi, in ba shi shawara kuma ki karɓa. Bala'in shi ne ba zan iya ganin shi cikin kwana biyu ko kwana uku ba. Akwai sanda ina neman shi akan matsalar nan ta tsaro, sai da aka yi wata 6 sannan na ga shi.
Wannan batun da ya na Sanata Dan Sadau bai samu shiga kai tsaye ba, amma shugaba Buhari ya umarci tura sojoji don kwantar da fitinar ta a Zamfara, inda har babban hafsan dinar sojan ƙasar Najeriya, Laftanar Janar Tukur Yusuf Buratai, ya jagoranci rawar daji a jihar har ta kai ga shugaba Buhari ya sanya kayan sarki na soja ya zagaya jihar, amma har yanzu da sauraron rana aka ba. Ga abin da Barata ya faɗa a wancan lokaci.
Bayan sajin shanu akwai wasu miyagun ayyuka wanda mutane suke yi, kamar su satan jama'a da su fashe da makami da sauransu. Kuma mun samu labari wasu suna alaka da 'yan Boko Haram, kuma sun canza shekara ta wajajen Zamfara da kuma sashen arewa maso yamma. Mun riga mun fara ɗaukar matakai, sojojinmu suna nan suna fafatawa da su. An samu nasarori sosai tun da aka fara kai musu da farmaki ta wajen yadda sojoji suke aiki a wajen. To alhamdulillah an samu nasara sosai. To za mu je yanzu mu sake ba su ƙarfin gwiwa. Kusan gabaki ɗayan rundunan soja za mu je can, da kuma wasu manyan jami'an gwamnati su je su gan yadda muke ƙwarewa akan aikin soja. Dalilan da muka ce yes, ya muje can jihar Zamfara wanda ita ce cibiyar makafi samun munin miyagun ayyuka na 'yan ta'adda da wasu barayin shanu.
Kazalika wani ɗan ƙaramar hukumar Tsafama, Basir Ɗanwarin Daji, ya taɓa shigowa wannan shiri na ciki da gaskiya, inda ya koka kan tsanantar damuwar.
Sunana Bashir Idris, ina local government ɗin Tsafi. Ni mutumin Ɗanwarin Daji ne. Gaskiya ni a tunani na abin da nake tunani ya ka irin wannan to. Akwai ƙarancin samun rashin tarbiyya. Don gaskiya an san ni a arewa dai aka ce maganan Bafulatani ne ko Bahaushe, to ko a wani bangare kake zaka tunani akwai ruhin imani a jikin mutum. To ka san shi imani dole sai da tarbiyya. Idan ba a samu tarbiyya ba tun farko to dole mutum ya zama gagarari. To ni na ganin gaskiya wannan ƙarancin tarbiyya ne ta kawo hawa aka shiga halin da aka shiga. Wannan ni a tunanin na kenan gaskiya.
Danganta wannan da talauci, ko ko misali a ce in ma Fulani ne shanunsu ne ya ƙare, don haka kawai gara ma kawai kowa ma ya rasa, in a fasa kowa ma ya rasa.
Da wannan haji na su, amma to ai su wasu ɗin suna da shanaka a gidansu. Wasu gidansu akwai shanu ba wai don ba shanun ba. Wasu gidan suna da shanu. To amma saboda ka kare mutuncin shanun gidanku, za ka zo ka shiga ƙungiyar ta'addanci saboda kai ga da asacin naku. Wanda bai shiga ba shi ya zo a kore shanunsu a kashe shi. To kaga wannan ana ƙara ba abin ƙarfi ne wanda har ya wuce tunanin kai abin da yake tunani.
Ta yaya gwamnatin jihar Zamfara da kuma gwamnatin tarayyar Najeriya za su yi wajen shawo kan wannan matsalar?
To gaskiya in za a yi adalci ita gaskiya dama ɗaya ce. Mu mun sani tsakanin da Allah gwamnatin tarayya ta yi ƙoƙarin da iya ƙoƙarin da ya kamata ta yi a ce ta yi. Dalilin da ya sa ni wannan magana shi ne, hasali ministan tsaro na faɗan Zamfara ne, kuma Zamfara nan ne mahaifar shi. Ni a tunanina ba yadda garin da zai goda duniya wanda ya fi Zamfara nan. Kuma wannan abin da nake gaya maka ba na tunanin a ce manyan mutane ba san da abin nan ba, don haƙƙinsu ne a ce sun san da wannan abin. Tun da kwanakin baya da ya wuce akwai wani tsohon sanata wanda ya zo ya magana akan wannan abun, amma mu duk abin da aka yi ba wani mataki da aka ɗauka aka nuna mana na mu ji sauki mai sanyin rayuwa mu samu natsuwa, wallahi ba mana kodai ba. To sai maganan gwamna, to ni gwamna ba mu san da sa gaba ba. Cin rayukan al'umma sun zo banza ne a jihar Zamfara ko ko dai ta yaya. Dalilin da ya sa ni wannan magana shi ne, an zo an kare an same ka a gida an zo an kashe ka, gwamnati ba abin da ta yi, ba da ce a yi ba, ba da ce a bari ba. Sannan inda ma za ka bi ka gudu ma ba hanyar da za ka bi ka gudu. To ta ina za ka bi? Yanzu in ka je ka ga hanyar da muke bi muna zuwa Ɗanwarin Daji, wallahi Haji Nasiru cikin ƙorama muke bi. Hanyar ruwa, hanyar mota, ka gaya mani ya za a yi damuna ta yi mota ta yi ruwa ya kawo mota ta shigo a ce a za a wuce? Ba zai yi ba. Ba inda za a bi a wuce. To idan matsala ta samu ta rashin lafiya ko haihuwa ko wani abu, idan abun ya fi ƙarfin inda dakin shan maganin Ɗanwarin Daji, to kafin a kai kafa wallahi jinin ka zubi. Kaga ba a taimaka ma rayuwarka da kuma ba. Mu gaskiya a ɓangaren Ɗanwarin Daji mu ba mu cewa gaskiya mu ba mu cewa ma kaman ba mu san ma amfanin wannan gwamnatin ba, don gaskiya ba ta mana amfani da ya kawo ta mace mu san amfanin ta ba. Gaskiya ba wani aiki ta mana, ba ta kula kuma da mu ba, kuma ba ta ɗauki rayuwar mu ba, rayuwar mutane ba ne ba. Ni abin da ke kallo gwamnatin jihar Zamfara ta ɗauki mutanen ɓangaren Ɗanwarin Daji kaman wasu namun daji. musulman da ba su san abin da suke ba. Kuma abun kunya wanda idan zaka je kai campaign ka nemi ƙuri'a kana son kai cika takarar gwamna, to zaka hada da ƴan waran dajin nan. Amma idan ka je ka dawo kuma shikenan ba ruwanka da magana ƴan waran daji. Kaga wannan cin amana ne.
Ga amsa da gwamna Abdulaziz Ziyari ya bayar lokacin da aka yi masa tambayar irin wannan matakan da gwamnatinsa ke ɗauka wajen shawo kan ƙalubalen tsaro a jihar.
Wanda yake da irin yana da makamai wanda suka fi naka, to abin da ya kamata kai shine ka lallaba na hikima ka ga yadda za a yi kurabu lafiya da shi. To amma sai a samu an samu sun yi tsokana ko sun ga wasu a hanya sun kama sun kashe sun kona. To kaga irin wannan al'amari ne wanda irin na maguzanci ne da irin jahiliya ta ƙarshe wanda an yi shekaru ɗaru aru aru da tsallake wannan wuraren. Su kuma wanda aka yi wa za su yo gangami su zo mutum ɗaya da ya lafi a unguwa ko a ƙauye ko a gari abka mutanen gari kaje an kashe mutane wanda adadin su ba bai misaltuwa. Sha'anin makaman nan da ake tahowa duka suna fitowa mafi yawa daga Libya, Niger, Mali da sauran waɗannan wuraren waɗanda da ba san mutanen mu da mu'amalar bindiga ba, amma yau bindiga ko kusan kowane gida za ka ci akwai irin wannan abu. Waɗanda mun yi ƙoƙari ganin cewa sulhun da aka yi an karɓi makamai sama da na musamman ɗin masu tashi na automatic da waɗanda ake kira a gida an karɓi na gwai sama da 3,000 da yankai. To amma dai har yanzu akwai makamai a hannun mutane muna nan muna kallon yadda zamu yi domin mu shawo kan matsalar kuma an karɓo makaman daga hannun waɗanda suke a hannunsu.
Hakanan gwamna Yari ya bada amsa kan zargin da wasu ke yi masa na masaniya ko hannu a ta'azzarar tsaron a jihar da kan yi sanadiyar mutuwar mutane, sace mutane fyaɗe, ɓarnar dukiya da haddasa raunuka.
Sa siyasa a ciki ko ƙin jini ko wani yare ko ƙabilanci ko addini suna ganin wannan ba hanya bane. Kamar da nace a lokacin da muka yi taron tsaro na ƙasa da majalisar dattijai ta ƙasa ta shirya, cewa a lokacin da muka fara samun matsala a Zamfara da na yi ta ima abokanan adawa na siyasa ba bisa ga cancanta ba, domin ana nuna cewa su ne ke ingiza waɗannan abubuwan ga shaida kuma shaidan nan ta ƙarya. Amma na ƙina yadda na bi kan bakin zaran har na gano yadda al'amuran suke kuma ka ɗauki matakai za a samu sauƙi wa gobe, a samu wannan gobe, a samu sauƙi gobe, a samu wannan. Tunda laifi ne ake son aikata, shi kuma mai son aikata laifi ya sai da zai aikata laifi. Kirana anan shine jami'an tsaro sun suna da alhaki na kare al'umma, dukiya da irle yan ƙasa. Mu a matsayin mu na gwamnatocin jihohi, taimakon da ya kamata mu yi shine na bada abubuwan da ya kamata domin amfani da su don ganin cewa an karkashe wannan matsalar.
A nan muka ƙarshen shirin na wannan makon, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Nasiru Adamu Ali Kaya, ni Sarfil Hashin Gumul ke cewa mu kasance lafiya.
To madalla, sai a biyo mu a shirinmu na safiyar ranar Litinin, inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu kuma ga Awwal Garba da sharhin jaridan ƙasar Kamaru.
Na fara shirin da namu ne da jaridan Cameroon Info, anda tarwato mana cewar gwamnatin kasar Amurka ta yi kira da babban murya cewar gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru da ta gaggauta dakatar da kashe-kashen da ake yi na al'umma a yankin masu amfani da harshen Ingilishin sarauniyar Ingila. Sai kuma jaridar Cameroon Tribune, anda ita kuma ta bayyana mana cewar mataimakin ministan tsaron kasar Saudiya Muhammad bin Abdullah ya ziyarci shugaba biya a fadarsa da ke birnin Yaounde, anda suka tattauna kan cewar gwamnatin Saudiya za ta taimaka wa ƙasar jamhuriyar Kamaru wajen daƙile 'yan ta'adda a faɗin ƙasar. Sai kuma jaridar Emergence, anda ta ce ɗaliban ƙasar jamhuriyar Kamaru guda 1,700 ne a yanzu haka suka fara koyon harshen Italiyanci a faɗin ƙasar baki ɗaya. Sai jaridar Le Jour ita kuma ta labarta mana cewar hukumar tsaron ƙasar jamhuriyar Kamaru tana buƙatar ɗaukar sababbin zaratan sojoji guda 850 domin ta ƙara ƙarfafa inganta tsaro a faɗin ƙasar baki ɗaya. Sai jaridar Orphelin, anda ita kuma ta gulmata mana cewar gwamnatin ƙasar jamhuriyar Kamaru tana ƙoƙarin na kwaso waɗansu basussuka hana miliyar 46 na saifin ƙasar daga bankin bada lamuni na duniya FMI. Sai kuma jaridar Mutation, anda ita ma cewa ta yi ministan cikin gidan ƙasar jamhuriyar Kamaru a Tangaji ya raba wa gwamnonin ƙasar guda 10 miliyar 38 domin su yi kokari wajen kammala manyan ayyuka da suka sa a gaban su. Jaridan The Guardian Post kuma ta ayyana mana cewar a jihar Arewa mai nisa cutar gudawa da amai ta barke a fadin jihar baki daya, an talakume rayukan al'umma guda 40. Zamu kammala shirin jaridan namu ne da jaridan Horizon ita kuma cewa ta yi tsohon shugaban cocin Katolika na kasar jamhuriyar Kamaru Monseigneur Tumi ya buƙaci gwamnatin kasar da 'yan aware da su zauna akan teburin shawara da misasanta rikicin da ke tsakaninsu wanda suka kwashe sama da shekaru biyu suna takun saƙa. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka da kasar Kamaru.
Toma da lagai da Muhammad Awal Garba, yanzu kuma sai kaɗan daga cikin wasu rayu da kuma sauraro ke kira kuke ajiye mana ta akan na'ura.
Assalamu alaikum, VOA mai magana Alirab, kana gaskiya babban auditor general na ƙungiyar muryar sadaka ta Najeriya. Ina ce al'ummar musulmi suna barka da kewayowar ranar maulidi ranar tunawa da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ina farin ciki da wannan rana, Allah ya bada zaman lafiya, Allah ya haɗa kan musulmi.
Assalamu alaikum sashen Hausa na VOA. Mai magana Sufyanu Buman Zangon Daura. Ina so in yi amfani da wannan dama domin in yi jinjina game da wasan ƙarshe da aka buga yau na wasan shugaban ƙasa na nahiyar masarautar Daura, wanda yake an yi shi lafiya, an kammala lafiya a ƙarƙashin jagorancin Sani Abu Dauda Daura, wanda aka fi sani da Sani Mai. Kuma wannan wasa ya gudana cikin gaskiya da adalci, kuma duk abin da ya cancanta an yi shi a cikin wannan wasa. Saboda haka muna ƙara godiya ga Sani Dauda Daura.
Mai magana Bello Alali, unguwa Hassan Dandi, local government Kebbi State, Nigeria. Yau na karkata ne akan magana da Salaman Dalin, ya yi cewa an hana waso son dukiyar gwamnati. A hakikanin gaskiya Salaman Dalin da ta ɓace da an sace duk guda ce, ta ɓace ana iya gani, an sace kuma ana iya gani, saboda ana amsan kuɗaɗe ko kuma an hana babake da gwamnatin taku, amma ba a yi matalaka abin a zo a gani, babu wani abin ci gaba da ake yi matalaka.
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Sunana Bishir Baka, auren auta ɗin albasaka tsanar taranti Nigeria. Ina so in yi amfani da wannan dama miƙa godiya ta musamman da Ubangiji Allah ya kawo mana rana da tsaron halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna da haifarsa, da aka ina al'ummar musulmin duniya da wannan zagawa na rana. Ubangiji Allah ka sa mu yi holidi ya kare lafiya. Allah alherin da ke cikin wannan wata, Ubangiji Allah ka mu gaishe sharin da ke cikin shi, Allah ka kare wadan adam.
To madalla, muna godiya ga waɗanda suka aiko mana wannan sakonni da wanda muka kawo muku da wanda ma ban kawo muku ba. To yanzu kuma lokaci ne da baba zai kawo mana labarin duniya, amma wannan karan a takaice.
Wakilin Majalisar Dinkin Duniya Martin Griffiths ya kai ziyara a ƙasar Yemen da yaƙi ya daidaita a yau Laraba domin shirya tattaunawar zaman lafiya, biyo bayan wani sabon rikici da ya tashi a birnin Hodeida mai tashar jirgin ruwa. An shirya ganawar Griffith da jami'an Houthi mai samun goyon bayan Iran a Yemen, a babban birnin kasar Sana'a, a wani yunkurin hada su da gwamnatin kasar mai samun goyon bayan Saudi Arabia domin fara tattaunawa a kasar Sweden kafin karshen shekara. Bangalorin biyu sun bayyana aniyarsu a cikin wannan lokaci na baiwa kokarin da Griffith ke yi haɗin kai, amma kuma tashin rikici bayan kwanciyar hankali da aka ɗan samu ya sa ana bayyana shakku cewa tattaunawan za ta iya fuskantar matsala. Jama'an na sojin ƙasar Yemen sun zargi 'yan Houthi a ranar Litini da buɗe wuta a gabashin Hodeida, lamarin da ya sa sojojin gwamnatin suka mayar da martani kana jiragen yaƙi na dakarun haɗin gwiwa a jagorancin Saudi Arabia su kuma suka yi ɓarin wuta.
To madalla, gaishe ka masu sauraro, anan muka ƙarshen shirin namu na hantsi. Sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Haka kuma kar amanta, za a iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da kuma shafin mu ma na Facebook. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri wanda ya tana gabatarwa, sai Salaman Abu wanda ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yau Darrell Smith, ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa sai Allah ya ƙara haɗa mu. Assalamu alaikum.